Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalo da kuma Niyya muryar Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke binnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu ke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya, Nasiru Yakubu birnin Yaro zai shigo da shirin karamin sani, shirin da ke kawo muku rahotanni da kuma fadaka da al'umma kan abin da ya shafi lafiyar mata da kananan yara. Kafin mu kai ga shirin, ga halin da duniya ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makiri. Ma'aikatan sojin Najeriya ta tsage haramcin gudanar da ayyuka da ta dora wa asusun tallafa kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya wato UNICEF a takaice a arewa maso gabashin kasar sa'o'i bayan dakatar da ayyukan asusun bisa zarginsa da yi wa kungiyar 'yan bindiga leƙen asiri a yankin da ya shafa ma da matsalolin ta'addanci. Da safiyar jiya Juma'a ne ma'aikatan sojin Najeriya ta ce ta tattara bayanai masu inganci da ke tabbatar da wasu ma'aikatan asusun yaran na Majalisar Dinkin Duniya suna dauka kuma suna horar da masu leƙen asiri da za su taimaka wa 'yan ta'addan Boko Haram da magoya bayansu. Ma'aikatar sojin da ta ce za ta dakatar da ayyukan UNICEF ne tsawon watanni uku. Da yammacin jiya Juma'ar ne kuma jama'an sojin suka gana da ma'aikatan UNICEF wanda daga bisani suka sanar da dage takunkumin. Mai magana da yawun sojin Najeriya Oyinma Nwachukwu ya ce jama'an sojin sun fada wa ma'aikatan UNICEF su daina ayyuka da za su kawo matsala ga tsaron ƙasa da kuma yaki da ake yi da 'yan ta'addan Boko Haram. Kungiyar ƙasa da ƙasa ta Amnesty International ta yi Allah wadai da dakatar da ayyukan UNICEF na jiya Juma'a. Tana mai cewa wannan wani matakin tsoratarwa ne na kungiyoyin agaji da na 'yancin kare 'yancin bil'adama na ƙasa da ƙasa wanda suke aikin ceto rayukan jama'a da ke wannan yanki da yaki ya daidaita. Mutuwar wata yarinya mai shekaru 7 'yar ƙasar Guatemala a hannun jama'an tsaro na kan iyakar kudu maso yammacin Amurka a makon da ya gabata ta dora ayar tambaya a kan yadda jama'an tsaron kan iyakar suka yi wa batun rashin lafiyar yarinyan rikon sakai dan kashi, lamarin da ya kawo jinkiri wurin sanar da mutuwarta ga jama'a da kafofin yada labarai da ma majalisun tarayya. Bincike akan mutuwar Jacqueline Carl Megan ya kara girma a jiya Juma'a, inda Sufeto General na ma'aikatan tsaron cikin gida yake cewa za su duba yadda ma'aikatan custom da ke kula da harkokin iyakan suka rike batun rashin lafiyarta a lokacin da ta kwashe sa'o'i 27 tana a hannunsu har zuwa lokacin mutuwarta. Jacqueline ta tsallako kan iyakar Amurka ne ta shigo tare da mahaifiyarta mai shekaru 29 da ake kira Neri Kal Raxruha a yankin nan da ake kira Alta Verapaz a arewacin Guatemala. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar Bitar Malin Amurka ta ɗora takunkumi akan wasu mutane uku da ake zarginsu da haɓaka tashin hankali a Sudan ta Kudu. Ofishin kula da kadarorin kasashen waje na ma'aikatar Bitar Malin Amurka wato OFAC a takaice ya dora takunkumi a jiya Juma'a akan wani tsohon soja na kasar wato Sudan ta Kudu da ake kira Major General Israel Z mai ritaya da wani dan kasuwa na Sudan ta Kudu din da ake kira Obak William Alawo da sai kuma wani dan asalin Sudan ta Kudu din da ake kira Grigoli Vasiri. Sai kuma wasu kamfanoni guda 6 mallakar wasu mutane 2. Ma'aikatar Bitar Malin tana auna mutane da suka baiwa sojojin motocin yaki ne da makamai domin ƙara rura wutar tashin hankali a Sudan ta Kudu din, inji Sigal Mandelka da ke aiki a sashen kula da leƙen asirin ayyukan 'yan ta'adda da kuma hanyoyin da suke tattara kuɗaɗen da suke amfani da shi wanda yake ƙarƙashin Bitar Malin Amurka din. Waɗannan takunkuman da yana nufin wasu kadarori ko kuma muradin mallakar kadarori na waɗannan mutane da ma'aikatun wanda ofishin OFAC ɗin ya gindaya da ke ciki ko kuma zai ratso ta nan Amurka ko kuma kadarorin musu dake hannun wani ba a mulke za a tsare su kana a shaidawa ofishin na OFAC. Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya bayyana goyon bayan sa a jiya Juma'a kan tattaunawar shiga tsakanin masu gaba da juna a Yamal wanda ake yi a cikin wannan mako a Sweden. Kana kwamitin ya ce yana shirin yayi aiki da kudirin da aka tabbatar na tsagaita wuta a birnin Hodeida mai tashin ruwa. Wakiliyar Birtaniya akan kwamitin Karen Pierce ta ce suna shirin aiwatar da kudirin na cin wanda za a cimma domin daukan mataki na gaggawa a nan gaba. Tawagar ta ce ke rike da wannan batun yaki na Yamal akan kwamitin sulhun.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da hantsi kuma barkanmu da sake saduwa a cikin shirin karamin sani kukumi ne. Madalla, kafin mu yi nisa ga jerin rahotannin da muke dauke muku da su a cikin shirin namu na yau, muna dauke muku da rahotanni guda biyar. Rahotanmu na farko zai yi magana akan yanda rigakafin cutar polio ke gudana a wasu mazabun jihar Jigawa. Rahotanmu na biyu zai yi bayanin yanda ayyukan kungiyar Red Cross ta kasa da kasa ya gudana a jamhuriyar Niger biyo bayan bullar cutar kwalara a kwanakin baya a wasu jihohi na jamhuriyar ta Niger. Rahotonmu na uku zai ba mu labarin tallafin kuɗi da jihar Niger Nigeria za ta samu daga asusun Bill da Melinda Gates da ke kasar Amurka domin inganta kiwon lafiyar mata da yara ƙanana. Rahotonmu na hudu zai yi batu ne akan yiwuwar kawar da mace-macen mata yayin goyon ciki da haihuwa da masana harkar kiwon lafiya suka yi hasashen aukuwan hakan. Shi kuwa rahotonmu na biyar zai yi magana ne akan rabon gidan sauro mai magani da hukumar kula da kiwon lafiya matakin farko ta yi a fadin jihar ta Bauchi. Baya ga waɗannan rahotannin za mu ji yanda mata masu ba da gudunmawa wajen aiwatar da rigakafin cutar polio ke gudanar da aikinsu a jihar Borno duk kuwa da ƙalubalen tsaro da suke fuskanta. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Na biyu na rigakafin cututtukan da ke hallaka ƙananan yara har da cutar polio ya gudana a fadin jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi ta tattauna da wata jami'ar kiwon lafiya a mazabar Baranbaran da ke ƙaramar hukumar Mega akan yanda rigakafin yake gudana.
Wannan rigakafi da ake yi tana da inganci sosai saboda kusan abu uku ko hudu ake a cibin a lokaci guda. Za a ba wa yaro rigakafi ta polio wanda ake bada ita a allura, sannan akwai wanda za a diga masa ita ta baki, sannan kuma akwai wanda za a bada shi wanda ake yi na asibiti na kullun da suke zuwa, wanda other antigens ne yake, amma a nan ma in ka zo za ka same shi. So duka opportunities din in dai akwai wanda zai zo rigakafi na RI normal routine da ake a asibiti, da kuma asalin campaign da wanda mainly muke yin shi yanzu in yaro yazo zai benefiting akai. And the reason shine muna so mu breaking transmission na wannan polio virus din da ake ta samu a kasar Jigawa, especially ita karan kanta miga an samu wannan case din. To at the national they look at it cewa idan aka combining din ita wannan na allura din aka hada da tabaki, ana ganin za a iya cimma burin a boosting immunity na yara akan wannan kwayar cutar, sannan kuma ana tunanin Allah da transmission din zai a iya a breaking nasu. Ai yanzu abu biyu ne, inda kana bada guda daya yanzu an kara ya zama biyu, kuma da iya na baki wancan da ake barwa is only BOPB. BOPB kuma ita tana da type 1 and 2 a ciki, an cire type 3. Da can muna amfani da TOPB wanda take dauke da duka antigens din, amma yanzu sai aka ce an cire kwaya daya a cikin wancan mai uku na dugon baki, sai muka da muke amfani da na dugon bakin BOPB an cire kwaya daya a ciki, an switching an bar wancan mai antigen guda uku a ciki, an dawo mai guda biyu. To yanzu saboda an samu case din kuma sai aka gane ita wannan cutar ita type 2 ce, sai aka ce abinda za a yi an bada ita karan kanta single ɗinta ita kadai, an bada ita sai aka ce a wannan karan za a hada da ita din da kuma wancan da take mai guda biyu a ciki, sai a hada da ita wannan, ana ganin ka bada shi kaga ka bada complete kenan mai guda uku ya dawo kamar an samu TOPB but in different means, wannan injectable wannan kuma na baki.
Yaya kuma kike ganin yanayin yanda su kamar mutanen wannan yankin suke karbar shi wannan rigakafi?
Ke ma kin gani yanzu yara ake jawowa suna kuka ana kokarin a kawo su because of wannan indomie da aka kawo. They look at it, kowa in yazo zai ce a bashi taliya.
Belinda Audu kenan babbar jami'ar da ke kula da yadda ake gudanar da rigakafin a yankin. Malam Ya'u mai unguwa shine mai unguwar ta baram-baram yayi karin jawabi game da rigakafin.
Bare ma sun zo nan an tara su an yi musu, bare wancan ma an tara su nan an yi musu, suna karba in an tara su suna karba. Muna shaidar da su ai hakuri da abinda Allah ya kawo kaddara, wannan ai taimako ne ga Allah. Allah ne ya nuna mana shi, shine muke ba tarbiya, muke ba su tarbiya har suka yarda da wannan tsare.
Malam Ya'u mai unguwar baram-baram kenan a jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Kungiyar Red Cross ta kasa da kasa da ke bada tallafi a harkar kiwon lafiya ta gudanar da taron waiwaye a don tafiya akan yadda aikin su ya gudana a jamhuriyar Nijar a lokacin da cutar kwalara ta barke kwanakin baya. Shaibu Mani ya aiko mana da cikakken rahoto.
Ko bayan sanin he da mutane 50 da suka kwanta dama kididdiga daga hukumar kare lafiya da RSP sakamakon kamuwar cutar kwalara a watanni uku suka gabata cikin jihar Maradi lokacin damuna, fuskantar labban likitoci gwamnatin Nijar da kungiyoyi masu son da shuni, kungiyar kasa da kasa Red Cross ko kuma Croix Rouge da wani zaman taronta na bitar ayyukan da ta zartar na ba da dauki ga jama'a, sai bilincin nasara a kai ganin yadda mutane suka fahimta da maganar tsafta. Dokta Musi Maiga Alasan na sashen kiwon lafiya a cikin Croix Rouge daga Yeme.
To dalilin wannan taro dai watanni uku nan da sun ka wuce nan a jihar Maradi an samu annoban kwalara. Kun sanar yanzu da wannan annoba ya kare ayyuka da muka yi sun tsaya, don saboda shi ne muka tattara duk waɗanda muka yi aiki tare, kun ga dai da DRSP da district da wanda suke aikin kwaruj, don su zo mu ga wannan aiki da muka yi inda muka samu nasara inda muka samu matsala, don mun samu wannan abubuwa yana taimaka mu kamar ko gobe in an ci akwai annoba muna iya musan yadda hanyoyi da za mu dauka don a ci gaba don a yi ayyuka da kyau.
Wagar su kana ko bita da kuke na ayyukan kwaruj dangance da kokuwar ta kwalara ta abu ko a jira Maradi ya ne suka muku ya bada akwai kyau?
Akwai kyau sosai, kasu ayyukan nan da mun kai gaskiya sun taimaka mutane, ya sa da wannan annoba ya rage hamma an kaga karshen shi kwa. Muna sa ido mutane su da kansu ne sun ce gaskiya ayyuka da muna nan ga yi sun shi dadin shi kuma ya sa da sun gane menene annoba kuma ya sa su abin su da kansu sun sa hannu cikin yaki da annoba.
Ko ba da lokacin damuna ba, kula da tsabtar muhalli ta abinci, tufafin jiki da ma sauransu na abin da ke sa a nisanta da kwalara kowane lokaci. Dr. Musa Maiga Alasan na Red Cross na mai kira ga galibin al'ummar ƙasa.
So kwalara kin rishin tsabta ne yake kenan, yanzu sai mai kwalara ki ya kare. Me ya kamata a ci gaba da tsabta, a ci gaba da gargadi duk abin da an ka ga musu ya kamata su dinga aiki da shi kullum. Ana yi haka nan kuma kwalara yanzu ya zo da sauki, sai bana gaskiya ya zo da kari kuma ya ba mutane wahala sosai.
Shaibu Mani, sashen Hausa na murya Amurka daga Maradi, jamhuriyar Niger.
Jihar Neja da ke arewacin Najeriya za ta samu tallafin kuɗi kimanin naira miliyan 50 daga gidauniyar Bill da Melinda da ke ƙasar Amurka domin inganta kiwon lafiyar mata da yara ƙanana. Inji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari.
A wani taron manema labarai, kwamishina a ma'aikatar kiwon lafiya a jihar Neja, Dr. Mustapha Jibril, ya ce ko baya ga waɗannan kuɗaɗe akwai wasu kayayyaki da suka shafi tallafawa kiwon lafiyar matakin farko da ma ɓangaren kula da yara da ke fama da matsalar ƙarancin abinci, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Abin da ake kawo, abin da zan fara cewa, wasu abubuwa ana kawo ba wai a kuɗi direct ba ne, wasu ana kawo in technical assistance da sauransu. Wannan zai wuya mutum ya kwatanta nawa ba, in terms of cash abin da muke anticipating daga bill of legal condition da 50 million naira ne, wannan gwamnati namu ma ta bada 50 million naira. Daga abin da ake cewa basic health care provision fund muna expecting 1.5 billion naira, wanda gwamnati namu ta riga ta bada miliyan 100 ko nata. Daga save 1 million life program for results namu mun samu miliyan 200 daga nan bangaren. Akan karkashin harkan cin abinci nutrition na yara, gwamnatin jihar Niger ta ajiye 250 million naira, kuma muna fatan za mu samu kusan 14 million dollars, wanda zai kusan fiye da kusan biliyan wurin hudu kenan biyar. Mu duk wayannan ake kaya daga World Bank ne, duka wayannan kuɗaɗen za su shigo.
An samu ko ana sanje za su shigo?
Kuɗaɗen su ringa sun shigo Nigeria, ko akwai su ɗan takardu ne da ake sassa hannu a kai kafin kuɗaɗen su shigo a fara amfani da su.
Dr. Mustapha Jibril ya ce sun yi wani tsari na musamman da zai kula da batun cin abincin yara, musamman a wasu yankunan karkara da ke fama da matsalar ƙarancin abinci mai gina jikin yaran.
A tabbatar da cewa matan mu suna bayar da nono har wata shida, sannan ko wani irin abinci da za a koya ma 'yan matan mu a ƙauyuka wanda za su dinga yi su dinga amfani da shi domin wannan. Sannan a kakkafa nutrition centers gaba ɗaya a duka local government namu, so da duk wanda yake da matsala ba sai ya je da nisa ba.
Kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril kenan a lokacin da yake ƙarin haske akan gudunmuwa da suka samu don tallafawa kiwon lafiya matakin farko a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Masana harkar kiwon lafiya sun yi hasashen cewa abu ne mai yiwuwa kawar da mace-macen mata yayin goyon ciki da haihuwa. Wakilinmu na Karin Dabo, Muhammad Salisu Rabiu, ya zanta da wani ƙwararren likita akan al'amarin.
Dr. Amir Imam Yola ƙwararren likita ne a ɓangaren lafiyar mata da ke aiki a asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad da ke Kano, ya bayyana cewa rashin samun nasarar rage wannan matsala na da dangantaka da halayen al'ummarmu.
Shi matsalar mace-macen mata a lokacin ciki da kuma haihuwa wato wani abu ne wanda har yanzu yana damun al'ummarmu, kuma za mu iya danganta shi da halayya tamu. To amma idan har za mu iya kokari mu bi mai bibiya a kan yadda za a samu a shiga a samu asibitoci isassu, sannan kuma a samu ma'aikata isassu, sannan kuma a samu wayewar kan zuwan asibitin, to insha Allah ina ganin wannan abin zai rage mana rashe-rashen da muke fama da su na mata idan sun zo sun samu ciki ko sun yi bari ko kuma idan sun haihu.
Kai maganar halayya kamar ya
halayya wato zaka ga mata gashi mace ta haihu amma ba za a bata ta je asibiti ba, ana ganin cewa ai uwarta ma a gida ta haife ta, kakarta ma a gida ta haife uwarta, to irin wannan halayyar. Sannan kuma mazan musuma wasu ba sa son a je asibiti, sai kaji ana wai ba a so a je namiji ya ga mace ko wani abu, to da akwai lalura a cikin al'amuran da dole sai ka dauke kanka wasu abubuwa.
Wannan zuwa asibitin domin haihuwa raguwa yake ko karuwa?
Za mu ce yana dan karuwa, saboda gaskiya ana dan samun wayewar kai yanzu, kuma ilimi yana dada bunƙasa, mata suna zuwa makaranta sun fara ganewa me ciwon jikinsu, ya ya kamata su yi abu a wani lokaci ya kamata su yi da sauransu. So za mu ce gaskiya ana samun ci gaba fiye da shekarun baya.
Matakan da hukumomi ke dauka na ganin sun ba mata masu goyon ciki da haihuwa magunguna kyauta yana tasiri a wajen bunƙasar zuwa matan nan au?
Daga dai wani lokaci can shekara ta 2001, lokacin da aka ce duk komai ya zama kaman kyauta, zuwa idan ka duba shi zuwa yanzu da kuma kamin wannan lokacin, to da akwai bunƙasar zuwan matan asibiti, sannan kuma da akwai raguwar wannan mace-mace da muke fama da su.
Dr. Amir Imam Yola, ƙwararren likita a ɓangaren lafiyar mata da ke asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad da ke Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
Hukumar kula da lafiya matakin farko a jihar Bauchi ta raba wa al'ummar jihar ta Bauchi gidan sauro mai dauke da magani domin rage yaduwar cutar zazzabin cizon sauro a cikin al'umma. Amina Abdullahi Gilbo ta aiko mana da rahoto.
Shugaban Bakatuma Dr. Muhammad Samba Alkali ya bayyana yadda aikin raban gidan sauro yake gudana a fadin jihar Bauchi da kuma matsalolin da ake fuskanta.
Dan tsarin gidaje da kuma dan wasu yanki, to akwai tsare-tsare da muka yi daga wannan ma'aikata, wanda an gama wannan raban gidan sauro insha Allah za mu kokari mu ga cewa mun kai ga wayannan wajaje da aka rasa. To wannan abu da aka yi na ɗaya ne, ina so in gode wa gwamnatin jihar Bauchi. Dalili shine wannan raban gidan sauro shine na uku da ake yin sa a jihar Bauchi. To amma kungiyoyin jarida kun sani cewa bana abin ya zama daban. An yi kokari birni da ƙauye da kowane lungu, an sanar da mutane muhimmancin wannan abu da kuma yadda abin zai kasance da lokacin da za a je a karɓi wannan gidan sauro da amfaninsa. To bayan ga haka kuma a wannan ma'aikata mun yi iya kokarin mun ga cewa mun kawo canje-canje wanda za mu tabbatar da cewa shi wannan gidan sauro ya isa duk inda ya kamata ya isa. To matsaloli da aka samu na tsallake ɗaya biyu ya akwai wasu dalilai da muke ga cewa abin da ya sa ya kasance haka ke, saboda lokacin da za a sayi wannan kaya an yi amfani da population census na 2006 da aka yi na ƙasar nan, aka yi aiki da wannan aka kawo wannan kaya. To da aka zo a ƙasa saboda matsaloli da ake samu na makwabtanmu na rashin zaman lafiya, mutane da yawa sun daddawo Bauchi wanda a wancan lokacin ba sa nan. To saboda haka manufa mutane sun karu da yawa daga 2006 zuwa yanzu a Bauchi, kuma in an tashi irin wannan dole sai an samu wani takarda muhimmi daga gwamnati na cewa Bauchi suna da mutane kaza a duniya sun sani da shi za su yi amfani da shi, ba wai ni in yi hasashen cewa mutanen Bauchi sun kai miliyan kaza ko kai ka hasashe shi ne zai bada aiki ba. So suna ana amfani da abin da ya cancanta da kuma abin da yake kasa, wato hujja. Dole sai ka kawo wani hujja da shi ne za su yi amfani da shi a tabbatar da cewa ya mutane kaza ne. To duk da haka a ma'aikatan nan mun zauna mun duba mun gani mun fito da wasu hanyoyi yadda za mu ga ya kai ma al'umma gaba ɗaya. Na ɗaya shi ne ma'aikatan da aka ɗauka suna aikin nan, suna nan suna aiki safe da yamma don su tabbatar da cewa duk wani kati da ya kasance an ba wa mutum da ya yi yawa in ya zo wajen karɓa ya dawo da shi, kuma za a yi amfani da shi akai ga gidajen da aka tsallake insha Allah.
Ta Muhammad Sambo alkali kenan shugaba mai yaki da cutar tarin fuka kuturta zazzabin cizon sauro da kuma HIV. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Bauchi a Nigeria.
A gaida Amina Abdullahi Girbo, yanzu kuma sai jihar Borno dake arewa maso gabashin Najeriya. Duk da kalubalen tsaro da ake da shi a jihar ta Borno, mata masu aikin sa kai da taimakawa wajen aiwatar da rigakafin cutar polio sun bayyana wa taron masu ruwa da tsaki a yaki da ake yi da cutar ta polio a jihar Borno, taron da gidan rediyo Muryar Amurka da hukumar kula da kare yaduwar cututtuka wato CDC a takaice suka gudanar a birnin na Maiduguri kwanakin baya, yanda aikin nasu yake gudana da kuma kalubalen da sukan fuskanta. Malama Hadiza ɗaya ne daga cikin wayanda suke aiwatar da rigakafin na cutar polio a gida-gida.
A gaskiya matsaloli da ake samu kamar yadda aka ce na mata, mu yadda muke bi muna bi gida-gida, mu samu kyakkyawan mu'amala da mata, yadda za mu shiga gidajensu mu faɗakar da su illan ciwon shan inna da kuma yadda za su kula da tsaftar mahallansu. To dole sai kana da kyakkyawan mu'amala tsakaninka da wayannan gidaje makwabtocinka da yan uwanka mata, saboda wani lokaci zaka shiga ka samu mace ko ta tashi hali yau ko wani abu ya hada ta da mijinta da sauransu, in har baka san yadda zaka yi approaching dinta ba zaka samu matsala. Saboda haka dole ne ka ba su haɗin kai, a zama kaman kawaye haka, ka samu daman wayar da kansu, ka nuna musu illolin cututtukan nan na shan inna, shi ka sa amince su ba da dugo biyu ma ƴaƴansu shi ne magani. Amma in suka ce ba za su yi ba, in har ciwon ya kama ɗansu, to ba ba su da wani magani daga ƙarshe ɗa zai na kasa ko ma ya rasa rayuwansa. Kuma sannan muna faɗakar da su ta yadda za su kula da mahallansu, wanke hannu yayin fitowa daga banɗaki da sabulu, su tabbata ƴaƴansu da za su tura su zubar da kashin yara a koko su wancan su ma sun wanke wannan hannayen nasu, saboda cututtukan kwalara ma yakan yaɗu ta nan. Sannan waɗansu suna kawo mana challenges na yaya kullum muna ganin ku da rajista, ku ɗau sunayenmu na ƴaƴanmu in mun aihu ku zo, kuma gashi ku ba kwa ba mu komai. To ni dai musamman ni a yadda nake nawa wajen aikin, in na samu irin wannan challenges ɗin, akwai asibiti a kusa da ni, kuma kwanaki WAP ta zo ta rarraba a mata sin kuma ta hanyar asibiti, sai je musu to ai sanadiyan tura ku da muke asibiti, ku kai ƴaƴanku ɗaukan alluran wata-wata da awun ciki, ba gashi kun ga kungiya ta sa sunan ku har an baku ana baku 2,500 a wata ba, sai su ce eh, sai to ai shi ɗin ne shi ma yana daga cikin kulawan da muke yi, sai su ce yauwa to shi kenan. Sai nake samun haɗin kai sosai a gare su, gaskiya ba na samun matsala. Sannan kuma cututtuka yanzu da yake fita kamar su malaria ana ba da magani alhamdulillahi, shi ma ba sa samun matsala.
Malama Hadiza Suleiman kenan, mai taimakawa kungiyar UNICEF wato hukumar kula da lafiyar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya, akan yanda suke kokarin aiwatar da rigakafi ga ƙananan yara musamman rigakafin cutar polio da suke bi gida-gida. Da kuma haka shirin ya kammala a yau. A madadin dukkanin wakilanmu da kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka tallafa shirin ya zo muku, Nasiru Yakubu Binnira ke muku fatan alkhairi, a kasance lafiya.
Sauka kenan a wannan shirin, sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com, ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na internet. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Dodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri, ke muku fata alheri.